بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو داق الله سبحانه وتعالى بيسر هدور معانا سافيا سافيا لهدي شاشركي نكو شابك قوة الرجب شكرتا a wannan karatu da muke na kokarin sanin rayuwa da kuma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muke fatan Allah ya sa mana albarka a karatunta ya ba mu ikon koyi da abinda Allah ya sare mana a cikin ta. Ina tuna darasin mu na karshe, muna da tsakiyar karanta abinda malamin ya rubuto mana ko ya dauko mana daga littafan malamai dangane da siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halittarsa, yadda Allah ya halicci wannan jiki mai albarka da siffar kowane bangare na wannan jiki mai albarka. Kuma ina ji mun gama karanta riwaya ta wajen hudu ne ko a wannan magana din. Zamu tashi inda ke cewa fi riwayatin anhu, bayan riwayar Ali ne ko radiyallahu ta'ala an, mun gama karanta riwayar Ali radiyallahu ta'ala an, wanda akwai dai magana akan isnadi. To bayan ta yake cewa fi riwayatin anhu, a wata riwayar dai ta Ali radiyallahu ta'ala an, annahu, cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana dakhmar ra'si, cewa kunyar kai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babba ce, ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kansa ba dan mitsitsi bane. Kuma shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ake yaba halittar mutum a kansa. Kankanin kai ba abin yabo bane a jikin dan adam, musamman namiji. Babban kai kuma duk da komai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutawassit ne, mu'tadil, ba wai girman yayi yawa ba. Mun san dai kuma abin da ake nufi da dakhm din, ana nufin girma ne na size, yau ba ana nufin girman kai ba. Girman kai na Bahaushe wanda shi hali ne ba halitta ba, ko yau to ba shi ake nufi ba, ana nufin kunyar kai babba ce. Sannan kuma shi har yanzu dakhmal karadis, bangarorin gaɓoɓin jikinsa manya ne, shi ne karadis. Al-kurdus shi ne kamar da ya fassara mana ru'usul izam, manya-manyan ƙasusuwa na jikin mutum. Waƙila wasu kuma malaman suna cewa multaqa kulli azmaini dakhmaini, mahadar dukkan manya-manyan ƙasusuwa, shi ake ce ma wato kurdus, kamar gwiwa da kuma mirfaqaini. Mun gani mafi girman ƙasusuwan da ke jikin mutum ai na ƙafa ne, da na cinya inda ya haɗe da na ƙafa can ƙauri, mahadarsa menene? Gwiwa, ko yawa, da kuma na cinyar hannu, ma'ana dantse inda ya haɗe da tsintsiyar hannu, shi ake ce ma mirfaq. To waɗannan ƙasusuwan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ake ce ma kowane bangare a nan ana ce masa kurdus. Al-karadis kuma shi ne jam'insa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaɓuɓɓan nan nasa mahaɗar ƙasusuwansa manya ne, wannan kuma yana nuna ƙarfin jiki da ba a yi masa sura irin wadda za a raina a ce wannan ba shi da ƙarfi ko malalaci ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwarzo ne kuma mai ƙarfi. Sannan ya ce tsawilal masrubati, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsawon masruba. Masruba mun yi shi a baya, shine gashi siriri wanda yake daga kirji zuwa cibiya, yana da wani gashi mai kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sirara haka, kuma basu duhu da yawa ba, masu haske haka. Haka kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, shine ma'anan al-masruba. Al-masruba da sin sai shi idan masha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya, takaffa'a takaffu'an, yana tunkudowa gaba, yana ma'ana yana karkata irin tafiyar namiji, ba tafiya ta tamayuli na malalaci ba. At-takaffu' dai abin da ake yi shine abin nan at-tamayul, at-tamayul shine tamayala ila quddam li yarfa'uhu 'an al-ard bi kulliyatihi. Mun yi wannan magana cewa in yana tafiya yana tunkuda zuwa gaba ne, yana karkata zuwa ga karfin sa yana gaba, ta yadda yana daga jikin sa baki daya, ma'ana yana dora kafa tana kama kasa, ma'ana ba dadewa kuma yake ba, sannan ya daga gaba. Shi yasa muke fadin cewa wannan shine ake nufi da tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wai tsalle tsalle yake yi ba, amma dai yana tafiya ce irin ta namiji da karfi, tare da karkata jikin yadda zai ja shi zuwa gaba, ba ja shi zuwa baya ba, shine ma'anan takaffa'a. Takaffa'a takaffu'an ka annama yanhattu min sababin, kai ka ce yana saukowa ne, shine yanhattu min sababin, daga murtafa'in, daga wuri sama sama. As-sabab ana nufin al-makan al-murtafi', wuri da yake madaukaki, ma'ana kamar ka ce mutum ne yake saukowa daga saman dutse ko saman jigawa ko dai saman wuri mai tudu zuwa kasa. Idan mutum na saukowa daga tudu zuwa kasa, ya yake tafiya? Yana iya tsayawa kafar ta kife cif sosai ta kama kasa? Ai za ga kamar a tafin wato yatsun sa yake tafiya. To haka ake nufin tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana karkata zuwa karfin su zuwa gaba, ba tafiya ce ta malalata ba, kuma sannan da sauri sauri yake tafiyarsa. Tafiya dai da ordinary ba wani abu ne ake fassara mana nan cewa tafiyar ta fita daban, ta zama wani iri kamar yadda wasu suke cewa a tsalle yake kamar tsuntsun ba'u, wannan ba haka ba. As-sabab shine man hadara min al-ard, na ga mana ko yace wa qala Jabir ibn Samurah, Jabir dan Samura radiyallahu anhu yana cewa kana dali'al fami, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai fadin baki, mana bakinsa mai fadi ne, wanda kuma ita ma wannan sifa ce ta yabo a tsarin ginin mutum, tsukakken baki dan mitsil haka, ba abin yabo bane a halittar mutum. Ina ce ku fahimci zancen, ina ce abin yabo da abin suka, ba ina nufin cewa abinda zaka soki halittar Allah kai ba, haka ake nufi ba. Ana nufin daga cikin abubuwan ne da dan adam a al'adance yakan yi wa ba'a, to ba'a yi wa mai faɗin baki ba'a, shi da abin da ke nufi. Ya kuma kuma fahimta insha Allah. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakinsa haka yake. Ashkal al-aynayn, sannan kuma idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da, ana kiran, ana siffanta shi da ashkal. Siffar ashkal din na ta fassara mana ma'ana tawil shaqq al-ayn, tawil shaqq al-ayn ma'ana tsagin idan, yana da tsawo. Wato kun san ido kamar da a rufe yake, sai aka kamar tsaga shi sai ya bude, mun fahimci abin? Wannan shi ake nufi da shaqq al-ayn. To tsawon wato idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshensa na dama shi ɗaya kenan zuwa ƙarshen wannan na hagu, ai na dama shi ma gefensa na hagu, to yana da tsawo. Shi ne abinda ake nufi shaqqil ainin, tsagon idan, wanda da kai ka ce a rufe yake sai aka buɗe shi, ma'ana dai daga nan zuwa nan mai faɗi ne, shi ne abinda ake nufi da tawilu shaqqil ain. To wannan sai ake ce mishi ashkalul ainin, idan mutum ya zama siffarsa haka take ana ce masa ashkalul ainin. Duk inda ido kuma dama a wurin mutum yake da fadi a ina sukunta shi da kyau ko yauwa ana cewa wani ai ido dara dara kuma da Bahaushe yake cewa yauwa to shine wannan ma'ana din ashkala al'ainain wasu kuma sun ce abinda ake nufi da shaqqil ainain ko ashkalil ainain shine bayaduhuma fi bayadihima humratun wasu aka suka fasa ce abinda ake nufi da ashkalul ainain maganar tashkili ne na launi wato launin wani ya shiga wani mana a farfarin akwai dan jajajaja shine fi bayadihima humratun akwai dan jajajaja a bayad a farin idan wannan wasu haka suka fasar ma abin da ake da ashkal din saboda ya zama cewa shakalin launin ake ne kuma san dai abin da aka ce ashkal abin da wani ya shiga cikin wani amma dai wacce fasara ta farko ita ce mashhuriyar fasara abun malamai cewa tsagin idan mai tsawo ne ma'ana idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban ne banda wannan sai ce mene manhusal aqibain diga daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma a fere suke shine ma naman husal aqibain me yake nufi a mun san kafar mutum ko sai an daga wata kafar an gani za ku ga wasu kafar su ai a cike take nan gefan in suna taka wannan mahal kamar ya taka kasa ko kamar me yau me flat foot to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka bane shi manhus ne yan ce manhus yan ce nas shine kamar ka sa baki ka yagi nama ai ko ana ce masa nas to abinda aka fere tsakiyar sa da aka kafa wanda take mai surar da ba za ka ga in ta taka ba za ka ga gaba ɗayan ta a ƙasa ba a za ka ga tana da rami da kurmi ko sai wani ya daga mai kafa sunan kai mallan ya taka take yau kun ga ai ba a kafa ba flat take ba da rami ko to wannan rami shi ake cewa manhus haka kafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ke take da wannan nahas din ma'ana ba dai flat foot bane ne shi ma'ana da in ka sa za ka ganta gaba ɗaya da nan tsakiyar da ya taba ƙasa kana manhusa al-qadamai ina ne to ga can da ma fasara mana manhusa al-aqib ay qalilan lahm al-aqib kuma sannan naman digadigan kafar ba masu yawa bane ma'ana ba cika tsoka a kafar ba za ka ganta ka irin kafa dai wanda zaka ce ta namiji mai karfi domin alama ce ta sifa mai kyau ya zama ba alilibe kafar mutum gaba ɗaya da kiba ba kiba ba a santa a kafa sosai sai mutum akwai abubuwan da mutum zai kasa yin su gudu da motsawa da sauransu ba zai yadda yake so ba to dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka suke manhusa وقال ابو الطفيل ابو الطفيل هنا شو هو يا تلك يوا ابو الطفيل هنا شو كان ابيض تو نن kuma nzo bayanin launin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya din yace kana abyad annabi sallallahu alaihi wasallam fari ne shi malih alwajh ay hasan alwajh shine malih fuskarsa mai kyau mai kyan fuska ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muqassadan muqassadan haka ake karantawa ai laysa bitawil wa laysa bilqasir daga qasd shine tsakaituwa haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake matsakaici wannan mun karanta shine ma'anan dai wanda ake cewa rab'a in an ce rab'a ba rub'a ba rab'a shi ne mutumin matsakaici ba dogo sosai ba kuma ɗan da ƙurƙuri ba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake muqassadan matsakaici wajen tsawansa wannan kenan wa qala Anas ibn Malik Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana cewa kana bistal kaffain annabi sallallahu alaihi wasallam mai fadin tafin hannu ne bista alkaffai ne ai wasi alkaffai wani shi ma mun wuce a baya ko cewa idan mutum ya gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko waye shi sai ya ji hannunsa ya cika ba hannu ne da idan ka kama zaka ji kare ne mai shi ba shafa shafa a'a hannu ne na namiji mai karfi kuma wanda yana da kurjini to haka halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallallahu alaihi wasallam wa qala har yanzu Anas din yana cewa kana azhar al-lawn dangane da launi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam azhar ne azhar da zayin da ha babba da kuma ra abin da ake yi shine al-abyad an-nasi' fari ne shi gare fari ne shi an-nasi' shine gare shine azhar gare laysa bi abyad amhaq wala adam shi ba fari ne wanda ya wuce iyaka ba shine amhaq shine shadidul bayan wanda za a iya siffanta shi da shaqra a ce masa ashqar ba haka yake ba wato wanda farin da ya karkata zuwa ga jiha da yawa shine ake ce ma amhaq yayi yawa to shi ba haka yake ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azhar ne matsakaicin fari ne kuma ba za ka ce masa baki ba shine sai ce wala adam kuma ba adam bane adam ana nufin mai duhu mun gani mai duhu duhu eh farin da yake da duhu ai na taba bai ambata mana idan in ka kwatanta da ka san laraba sosai ka zauna da su zaka ga balaraban ko yanzu dai tunda ai kuna gani a talabijin ko da mutum bai zauna tare da su ba in ka ga balaraban Palestine da Syria ya hasken su yake da Jordan mutanen Sham da Lebanon zaka ga hasken su yana da yawa sosai sun fi kama da turawa ko hasken larabawan aljaziratul arabiya kuma haske ne fari amma da dan duhu duhu ko kun ba yana kuma kuma jama to wannan duhu duhu shine ake cewa adam ba kuma ana nufin da ba mutum baki ba yawa amma dai a farare akwai wanda hasken sa ba mai yawa ba to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka kira shi adam mai duhu duhu ba kuma sannan ba ashqar bane irin turawa matsakaici ne a tsakiya tsakiya shine launin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa an fahimci nan amhaq shine shadidul bayad ko a rika rubutawa kuna rubutawa ko wani yana nan a wurin a cikin littafin ya fassara gashi can mai ce wal abyadul amhaq shine kari'ul bayad ka launul jassi wato fari wanda haka mai kamar wanda ba a so yayi yawa sosai ka launin jissi kamar launin farin da za a iya cewa farin ya sunan shi kwababban jar kasa mun san aji jar kasa yau to kun gona yayi ya koma zuwa ja sosai to Annabi sallallahu alaihi wasallam launin sa ba wannan bane kamar da muke cewa al-ajir ko na ce masa jiss to sannan sai ce qubida an karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'ratan 20 sha'ratan bayda Allahu akbar an karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ayayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu babu silin gashi kwaya 20 fari a kansa da kuma gemunsa mana bai kai 20 ba gashi ko a shekara ta nawa ya rasu 63 ga 63 wani gemunsa ya gama zama fari gaba daya to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam furfurar sa ba mai yawa ba shi akwai furfurar amma ba ta yawa sosai ba gaba daya in ka lissafa farin gemu mana farin gashi a jikin gemunsa da farin gashi a kansa a gashin kansa bai kai 20 ba shine abin da ake nufi sallallahu alaihi wasallam tare da furfura alama ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in an ga mutun da ita a girmama shi ku ga ya kai matsayin girmamawar to amma kuma ba ta munana ba ta yawan da har za a ce wani kuma shikenan ya kare ba ko wani Allah madauki ya bar shi a matsakaici kuma da ma shekarun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a cikin su shekaru 63 a tsarin rayuwa duk da dai cewa ba irin ginin jikinmu bane na Afirka ai jikinmu na Afirka sai ga mutum ya kai 70 ma da karfin sa sosai ko gini na turawa da laraba ko za ka galibi musamman da turawa can masu cikin sanyi da yawa daga dan shekara 40 in ka gani sai ka ce 60 yake ai kuna kula da wannan haka kuma mu kuma mun fi daidai da irin waɗanda suke Indonesia Malaysia su ma za ka ga tsufa baya bayyana sosai a fuskar su sai ga mutum dan gajere sai ka dauka dan shekara 25 ne sai ya ce maka 37 40 duk wannan abun haka Allah madaukaki yayi mutane kuma yana daga cikin ayoyin sa to manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam babu bashi fari 20 a jikin sa a lokacin da ya rasu ina ne wa qala wa nake nan Anas har yanzu dai Anas ya ce innama kana shay'un ai min ash-shaybi ishe dan abin da kawai aka samu min ash-shaybi na furfura fi sudghayhi inda aka samu furfura babu da yawa a gemun sa babu da yawa a kansa inda aka samu fi sudghayhi shine akayakayansa wurin abin nan saje shi ake ce makayakai shine sudgh as-sudghayn ai kun san karatu zuwa haka ake cewa ko kayakai kun san Hausa ina bace ne mana san din lokacin ne karatun zuwa haka ake cewa wannan sudghayn ana kiran sa kayakai kuma ma'anar sa dai wurin saje inda masu saje za ku san inda saje da yake fitowa to anan ne akwai farin gashi a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa ina wa fi riwayatin akansa ayyashi fi ra'si wa fi ra'si akansa kuma nubdun ko nubdun akwai yan kadan ma'ana akansa akwai yan kadan shine ma'anar nubd abinda ake cewa nubda dan kadan na daga wani abu abinda yake bashi da yawa Allah sa amfanta wa qala abu juhaifa abu juhaifa kuma shi ma yana cewa ra'aytu bayadan tahta shafatihi as-sufla na ga fari karkashin lebansa na ƙasa shine al-anfaqa al-anfaqa sunan gashin kenan wannan sunan gashin ne gashin da yake karkashin leban ƙasa ana samun gashi ko ba shi kamar wannan ka kama shi gashin da yake karkashin haba ta ƙasa da a sama yake sunan al-leɓe yawa da a sama yake sunan sa gashin baki ko to shi wannan na ƙasa sunan sa al-anfaqa yawa hana ƙarya ji masa to hana ƙarya amma kai ba hana kamata yayi ya hana shine ma'ana wanda duk ya samu wannan gashi a nan wurin to ya tsallake wurin da za a ce a matsayin sa na mutum ya kai girman da bai kamata a same shi da ƙarya ba abinda Bahaushe kenan yana jike nufi da hana ƙarya ai ko to Allah ya taimake mu akan hana kanmu ƙarya to shi wannan shi ake ce ma al-anfaqa al-anfaqatu shine ash-sha'ru alladhi fi ash-shafati as-sufla wa qila uskuma sun ce ash-sha'ru alladhi bainaha wa bain adh-dhaqan shine gashin da ke tsakanin ash-shafatu as-sufla wa adh-dhaqan adh-dhaqan shine haba ko ai tsakanin gashin ai ko lebe na ƙasa da wanda haba ai ana samun gashi to kaga ko dai can saman yake gindin habar sosai ko dai a tsakani shi ake ce ma anfaqa shikenan wannan ne na karanto babu shi a wurin ku wa qala abdullahi ibn busrin abdullahi ibn busrin kun ga dai waɗannan duk sahabbai ne da suka zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai da ba su zauna kusa da shi ba sun kalle shi da ba su kawo mana wannan sura ba zama fa suke wani haka ita kallon sa ita kallon sa ko bai hana ba ya haddace ma'anonin duk abin da zai iya faɗa nan gaba ya san wannan bawan Allah fa aljannar mu tana haɗe da shi ba inda za mu je mu shiga aljanna in ba wannan bawan Allah ma'ana sai ta hanyarsa duk wanda bai yarda da shi ba dan wuta ne duk wanda bai bi shi ba kuma ba zai shiga aljanna ba haka to kaga ku dole ya zama yana da muhimmanci a gun waɗannan bayin Allah su kalle shi kallo kallon kawai suna cewa kallon sa kawai ibada ce su kalle shi su haddace wannan ma'ano domin da ba su kalle shi sun haddace wannan ma'anonin ba mu wannan ilimin da ba mu same shi ba ko wannan abun yabo ne daga aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da huduba Amr ibn al-As da yake bada labari yana cewa da kafin ya musulunta ba abin da ya tsana ya gani a duniya irin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta amma da ya musulunta yace wallahi kunya kawai ta ishe shi ba zai iya hada ido da shi ba abinda ake cewa su yi arba akwai san arba duk shi ba an same shi ne daga arba ma'ana su hada su yi ido hudu ido wannan cikin wannan wannan cikin wannan ku hada ido da mutum yace wallahi ba zai iya ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya kalle shi a lokacin da baya gani baya kula da cewa yana kallon sa amma ya hada ido da shi yace kunya yake ji ya ga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shi ma yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda wasu abubuwa na siyasa a gurin Shi'a yana cikin manyan lalatattu kafirai bi idan yake ga mana halin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin kunyar da yake ji ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ido hudu ba zai iya ba tunda ya musulunta Allah ya kare yarda da su to Abdullah ibn Busri shi kuma yana cewa كان في عنفقته شعرات بيض أكوي فلا رنجاشي كتن في عنفقته أهنك أليرس تنم جزونا ينا هو يو أما سنشي شي ونن يو روانة ألامة تتكوسكو ونن الصحيح البخاري يكي ونسنا أبو جحيفة shi ma yana sahih al-bukhari wannan na abdullahi ibn busrin shi ma alama ta takwas ko shi ma yana cikin sahih al-bukhari don haka ingantacce ne wanda da yake akwai magana akan sa shine dogon tsanin mu karanta na riwayan sayyidina ali radiyallahu ta'ala an shi wannan hanyar ibn hisham ne kuma malamai sun raunana hanyar kuma tana nan da a cikin tirmidhi sunan da kuma ash-shama'il sai na gaba شين البراء هو يتي وقال البراء وقال البراء البراء بن عازب كيل ونقول لكم لو تود أن سنة شين مكو سنتا أمن ذا الله صلى الله عليه وسلم سنة سأيا واسو سي سو دوبا شي سو كليش يتي كان مربوعا من ذا الله صلى الله عليه وسلم مات أكيتيني وجنس أوانس شين مربوعا إيه سكية سكية بادوبو 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 شين دي ربعة da muka karanta a baya ko sannan yace ba'ida ma bainal mankibain kuma tsakanin kafadinsa akwai fadi akwai fadin kirji fadin kirji kuma alama ce ta maza wato namiji mai karfi ma'ana tsakanin kafadarsa ta dama da ta hagu akwai fadi sosai sannan yace lahu شعر يلا دغاشي يبلغ شحمه اذنيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا دغاشين دا يكاي نان صوكر فاتر كني تا قسا شنو ان ايتا كيتي ما شحمه الاذن تو غاشي من الله صلى الله عليه وسلم يا تاكو سوسي يا كاو هر نان ديدي كننسا صلى الله عليه وسلم يتي رايته نا غنشي في حلة حمراء أو نقول فلي لم أرى شيئا قط أحسن منه حمراء أي حكا نسي ها جا أو فلي نسي ها فلي جانا في حلة حمراء ونقول وليك جا أما جان أنسي حلة أصل إذا ما حلة شيني wato gwadon da yake da roɗi-roɗi yana da layi an haɗa da fari to yakan zama da fari da baƙi yakan zama da fari da ja to in mai fari da jan ne shi ake ce ma hamra amma asalin kulla shi ne gwadon da yake da wannan zanen yanzu misali irin shimak da suke sawa yanzu larabawa akwai akwai mai fari da baƙi akwai kuma mai fari da ja yawwa to wanda yake gwado mai mai ratsin fari da ratsin ja shi ake ce ma hamra ɗin ma'ana yana da wato wannan gado ya san yana sanye da gado wanda yake mai ratsin ja shi abin da ke nufi da hullatun hamra yace lam ara shay'an qattu tunda nake kwata kwata a duniya ban taba ganin wani abu kaga bai ce mutum ba sai ce lam ara shay'an ban taba ganin wani abu ba ahsana minhu wanda yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyau duk abin da na gani bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sawa'un mutum da ba mutum ba in dai zaka ce wannan abu mai kyau ne to bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyau ba wa kana yusdilu sha'ruhu awwalan da a farkon lamarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sakin gashin sa shine yusdilu asdala eh daga sadilu a daga nan aka samu sadilu ko sadilu shine isdalul hanu haka to yusdilu sha'ruhu yana sakin gashin sa ya zubo da shi har bayan sa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a menene awwalan yace li hubbihi muwafaqata ahli alkitab saboda san da yake na dacewa da ahli alkitabi mun san da farko rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi san ya hada kansa da ahlul kitabi lokacin da yake tare da mushrikai a Makka bai hijira ba mushrikai kun san tantagariyar masu bautar gunki ne ko ahlul kitabi suna da asalin littafi da aka ba su wanda dai sako ne daga Allah ko da sun gurbata shi to wajen maganar tauhidi ai sun fi kusa da mushrikai to dan haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hijira ba yana Makka ya fi sha'awar yayi muwafaqa ya dace da ahlul kitabi amma kuma ta ba suratul rum da kissar yaki tsakanin Farisa da Rum da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana tare ana zaune da mushrikai ana tattaunawa ko a Makka ya fi sha'awar Rumawa su ci yaki in ana yaki tsakanin Rum da Farisa tunda Rum me shi Kiristoci ne su kun fara sawa masu bautar wuta ne mushrikai tantagariya to don haka musulmi a Makka sun fi sha'awar sun fi san Rumawa su ci nasara a yaƙi saboda su ahlul kitabi ne su Rumawa ma'ana suna bin addinin da na ahlul kitabi kun gane abu to da farko rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sha'awar wannan abu haka yakan saki gashin sa irin yadda ahlul kitabi suke shine ma'ana kun gane abu sannan fa daga baya thumma faraqa ra'sahu ba'du sannan daga baya faraqa ra'sahu sai raba gashin kansa tsakiya mansa a tattara gashin tsakiya sai zama wannan yayyo nan wannan yayyo nan to daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusan gashin sa ya zama haka wanda wannan kuma sabawa abin da ahlul kitabi suke yi mun huta ba shine faraqa qala al-bara'u البراء بن عازب دي هل يزينا سوى كان أحسن الناس وجها من ذا الله صلى الله عليه وسلم شين ما في كاون متاني أفسك السوء وأحسنهم خلقا هكذا وجن قبيئة ده هل أي تشيني في قوة كان هلي باب وان أدم لكي كان هلي إلينا من ذا الله صلى الله عليه وسلم هكذا وجن كوف يا في قوة وسئل أن تنبهي شيء البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف شن فسكر من ذا الله صلى الله عليه وسلم حكتك كمان تقو به قال سيشي لا با حكتك با معنى وجن حسكي يكي نفي تقو بيان أنزالي يلنسا حكا فسكر من ذا الله صلى الله عليه وسلم تكي يشي سيشي لا بل مثل القمر sai ce yadda take shine kamar wata in ka ganshi kai ka dauka wata ka gani saboda hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a wata riwaya kana wajhuhu mustadiran fuskar sa haka take a zagaye ma'ana kamar yadda karanta a baya ko meye sunanta kun manta me ka manta sai ba mun yi magana akan me mutumin da yake fuskar sa haka take a zage me ake ce masa kulfum yawa shine ake ce ma mutum kal ana cewa kalfam ko kulfum shine ake ce wa mace ummu kulfum round faced shine ma'anar kulfum mun fada dai mun fada yake duk babu rubuta ji kuke kaman kun rike a كان وجهه مستديرا وقال الربيع بنت معوذ الربيع بنت معوذ هنا سنن متني مشهوره كان ده روايه باب سكي ادى ده سورانس ربيع بنت معوذ كان سوى لو رايته رايت الشمس طالعه ان نجي سين ده كما رانا سي تفتو saboda hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addari mene ne ruwato kamar da ke cikin miskatul masabih wannan na baya kuwa da sahih bukhari yake duk wanda muka wuce din nan na wannan sifofin haske haske ne duk a bukhari yake haka duk ingantattu ne wa qala jabir ibn samura har yanzu jabir dan samura yana cewa ra'aituhu fi laylati idhiyan na gan shi a daren hasken wata shine idhiyan sunansa kenan shi wannan abul laraba daren da wata ke sama da hasken sa sunansa dare muqmira ana ce masa dare muqmira ai ko da ana kiran sa haka to wani sunan nasa na kalma daya shine idhiyan daren idhiyan shine daren wata da yake haske jabir ibn samura yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren da wata yake haske فجعلت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى القمر سين دوسا سين دورا سين رنكا انا كلم منزل الله صلى الله عليه وسلم والى القمر كما انا كلم وتا وعليه حله حمراء ينا سيد ينا سنيه ده wannan godoja فاذا هو احسن عندي من القمر ندوبي شي ندغ ايدونا ان كلو وتا in dube shi in daga ido na in kallo wata san shi kai wallahi yafi wata haske wai za ka yi wannan irin kutance in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam jabir ibn samura yace yafi watan nan a wuri na shine ahsanu indi min al-qamar wannan riwaya tana tirmidhi cikin ash-shama'il haka ad-darimi idhiyan shine mudhi'a muqmira bayan amma ashe ya fasara mana ko to سنسي وقال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه عند شيما ألا مؤكي مسطاس بيور تزمام يسأو ومن ذا ألا صلى الله عليه وسلم سأو نلوكتي بسأو ندئي ولا يوابا سند لك مسلم تسزوى رسول من ذا ألا صلى الله عليه وسلم بعد إيسو سيبا سكرا أفكوه أما ضد هكا dadewarsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewa baya kasuwanci baya laburanci baya aikin komai shi yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da baiwar da Allah ya masa ta da ya kasance shi baya rike abubuwa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan godan da kake yafawa bude shi ka shimfida shi duk lokacin da zaka zauna sai in ya shimfida shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk abin da ake in ya nade shi ya sashi a jikin sa shikenan ba zai manta wannan abin da yaji a gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullun zaka ji an ce mana rawa Abu Hurairah ta Abu Hurairah ya ruwaito daga Abu Hurairah yawan hadisan nan duk daga cikin mu'jiza ne da ta faru daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da shi kuma ya zama mai riƙewa ne daga baya duk abin da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wannan kuma ya shekaru da yawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a shekara ta 58 ya rasu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shine yayi sallah ga Aisha shi ya mata sallar jana'iza Abu Hurairah bayan yayi mata sallah da shekara ɗaya shi kuma ya rasu kuma ita kanta ta shekara 48 bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisan sa suka yawa shekara 48 ko kun ga da yawa 48 50 ba biyu duk wannan rayuwar da ta yi ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma Abu Hurairah kun ga yayi kenan nawa bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 49 shi kuma yana raye wannan duk shine dalilin yawan hadisan sa a ce Abu Huraira yace kaza, Abu Huraira yace kaza, musamman sun zauna dadewar da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana taba ba mu labarin wani malami yayi bincike, malam wannan subhanallah wanda cikin malaman mu Ziyauddin ba Ziyaul Akrami ba malam a'azami yayi din na kulliyatul hadith wata shekara, mutum asalinsa mutumin India ne, lokacin da yayi binciken sa a jami'atu Ummul Qura yana masters a can kafin ya dawo jami'ar Madina, a hadithi yayi binciken sa, yayi bincike mai zurfi akan Abu Huraira da rayuwarsa da hadithan da ya ruwaito. Shine a binciken da yayi surutu da ake tayi hadithan Abu Huraira sun yawa sun yawa sun yawa, ya tsaya yayi wannan binciken, ya tattara hadithan sa gaba daya, duk hadithan da ake surutu akan sa yawan hadithan nasa ya tattara su, sai ya tara kwanakin da yayi na shekarun da ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekaru uku ko hudu din adadin kwanakin su ma tara su, da ya divide tsakanin adadin hadisan da adadin kwanakin, sai ya ga average abinda za a samu a kun sani ma'anar average abinda za a samu na cewa a kowace rana kun san hadisi nawa ne Abu Hurairah ya dauka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a kowace rana hadisi biyu, kowace rana hadisi biyu, to dan Allah yanzu yayi yawa meye yawa a cikin hadisi biyu a kullum, a kullum hadisi biyu, a kunya irin tasa yadda yake rike komai, wannan an tattara kwanakin rayuwar da yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma adadin hadisan, kun ga mata ba a ce sun fi haka, mutumin da zai haddace hadisai 100 a take ko ne da isnadin sa, irin yadda ake kawo hikayar sahih abin al-Imam al-Bukhari, to wanda yake da wannan baiwar meye kuma idan an ce a kullum hadisan kwaya biyu ne ya haddace, ai ba su wata yawa ba, wani yawa da za a zo har a ta surutu, amma da yake hanya ce ta orientalist, ma'ana yanci ranin addini turawa kenan, ma'ana wanda ba musulmi ba da suka shigo suka karanta addinin musulunci a matsayinsu na ba musulmi ba, mun sha faɗa su ko yadda suke karanta musulunci suna karanta shi karatu na siyasa suke masa, wannan shine hanyar da ta sa masu irin wannan mahangar suke faduwa, kuma har zuwa yanzu da yan bokon da ba su karatun addini sosai ba da kuma su irin waɗannan orientalist din iyayen gidan nasu sune musulunci karatu ne na siyasa, idan suka karanta alaka tsakanin wani da wani, yanzu kasancewar az-zuhuri yakan zauna tare da zamanin Hisham ibn Abdul Malik, yakan ruwaito hadisai yana gaya musu da wasu abubuwa, wannan irin abubuwan kawai turawa suka tashi lissafi sai su ce ai zuhuri ma mai afadar sarakuna yake, kuma kawai saboda wannan riwayo ne ɗaya ba gaba ɗaya rayuwarsa haka yake ba, amma duk mutumin da zai karatu na siyasa to dama haka irin natijar da zai kai kenan, to haka suka karanta Abu Huraira suke faɗar irin waɗannan maganganu a kansa. Al-Imam az-Zuhri a wata ran a irin sabani da yake aukuwa tsakanin Banu Umayya da Ahlul Bait a wancan lokaci, shine wanda ya dakatar da wata magana da Hisham ibn Abdul Malik ya so ya ambata, yace wallahi ba zai yiwu ba a taba Aliyu a gabana yanzu, kuma a gabansa yake faɗa masa idan da san zuciyarsu suke bi irin su Zuhuri, ai da sai ya daya taba Aliyu, mun fahimci abu ne da haka, ba wai yadda haka turawa nan da ba su tsaya sun karanta musulunci yadda ya kamata ba, da ɗalibansu a cikin musulmin da ba su yi zurfi a ilimin addini ba suke irin wannan surutu-surutu, kawai daga mutum ya ga abu sai ya haɗa wannan da wannan sai ce to ai wannan ma kaza ɗan siyasa ne ma, kamar a ce ne misali an ga wani tare da wani rana ɗaya ko biyu ko uku, ko misali a rayuwarsa ta shekara 40 ko 50 a matsayinsa na babban baligi an ga yayi shekara ɗaya wata biyu uku haka tare da wani mutum, shikenan yanzu sai ka ɗauki gaba ɗayan rayuwarsa akan wannan ra'ayin wannan mutumin yi, kaga ka manta sauran rayuwarsa gaba ɗaya, to ba a yin wannan irin hukunci, in kana so kai hukunci akan mutum je ka kutubur rijal, duk abin da ke so akan sa duk an faɗa, kutubur rijal kuma littafai ne da
su malamai ba su rubuta su da fuska kawai guda daya ba akwai abun da yake mutun ya aikata mai kyau na yabo za su fada abubuwan da ya aikata ma na abun suka duk suna fada yayi kaza zamani kaza har wasu suka ce masa bai kamata ba saboda rayuwar su muke so mu sani haka waɗannan abubuwan duk za a fade su amma fa wanda ya inganta wanda shi yasa in kana son ka samu adalci ka karanta littafai irin na al-Imam az-Zahabi zaka fa'idanta wajen adalci akan hukunci akan mutane kuma sannan zaka samu labari ingantacce akwai sai al-Zahabi ka karanta siru alamin nubala ko ka karanta tarihul islam tazkiratul huffaz da sauran littafai da ya rubuta da yake magana akan rijal zaka fa'idanta da kuma uslubi mai kyau da hanya mai kyau da kuma adalci Allah ya bamu adalci don haka waɗannan bayin Allah ga irin abin da suka ambata dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin adalci har a cikin Abu Huraira muke ko sunan ne dakatar da mu muka tafi wani guri wa qala Abu Hurairata Abu Huraira yana cewa ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani abu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyau ba ka anna shamsa tajri fi wajhihi kai ka ce rana ce take tafiya a fuskarsa take gudana take zagayawa a fuskarsa saboda hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mashihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban ga mai saurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tafiya in dai ana tafiya tafiya ta namiji to ban taba ganin mai tafiya da sauri irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba kuma sauri ne da ke fitar da mutum daga sura da ta dace ba yawa kana yace ka annamal ardu yawa yace ka annamal ardu tutwa lahu kai ka ce kasar ana nade masa ita ne in aka ce ana nade maka ita ko kaga mana sauri za kai in kana tafiya kamar ana nade maka ita haka yake in yana tafiyar sa wa ana wa inna lanujhidu anfusana mun ko muna wa'alla kan mu'mina bin sa muna bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahala muke sha inji Abu Huraira yana da sauri daga mu yanzu nan zaka ga mutum yayi gumi ko in yana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa innahu laghayru muqtarithin shi ko bai damu ba shine ghayru muqtarithin bai damu ba haka yake tafiya sai yana sauri su kuma suna bin sa yace wahala suke sha saboda sauri irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya tana cikin Jami'u Tirmidhi da sharhin sa Tuhfatul Ahwazi kuma tana cikin Mishkatul Masabih na At-Tibrizi wanda malam al-Albani ya masa aiki banda wannan sai ce wa qala Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik shi ma yana cewa kana idza surra istanara wajhuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana murna shine idza surra in aka faranta masa rai istanara wajhuhu sai ga fuska ta yi haske fuska sai ta kama haske hatta ka annahu qit'atu qamarin kai ka ce wani yanki ne aka bangaro aka bantaro na wata saboda hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wanda masu wannan zancen da suke ruwaito mana masoya ne ga manzon Allah ko makiya ne masoya ne manyan manyan kuma masoya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai masu irin wannan zancen a zo a tuhume su da cewa saboda wani abu kwaya daya wai duk sun kafirta wannan duk wannan san da suke wa annabi duk irin wannan kalmar yaban duk ba musulmi bane a gun shi a saboda ba su dora ali imamanci ba bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai ka dauka gaba daya an halitti mutane saboda imamanci ko wannan ya isa nuna maka ƙaryar wannan imamanci din Allah tsare Allah kara yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa araqa marratan wata rana yayi gumi shine araqa wa araqa marratan wa huwa inda aishata yakhsifu na'la wata ran sai da yayi gumi yana kokarin gyara takalmi a dakin aisha sai da yayi gumi to shine wa hiya taghzilu ghazlan ita tana kadi nazari wani auduga ne da za a yi amina ita zari amma sun kadi ana yi yanzu duk tana ta hana ko kun yadda cewa tana ne ta hana kuma ko gane ba duk an koma sayan kayan China duk komai da made in China har musamman ku tambaye yan kantin kolin Kano yadda China ta zo ta mamaye komai daga cikin abubuwan da har wasu suke fadi inda za a ce za a matsa waɗannan mutanen China su zo su kafa industries din su na yin waɗannan yadukan da suke kawo mana wanda suka mantar da mu kadi da yin zare da abubuwan mu da muke yi na da ai saka kaga mai karfi da ko yanzu yana ribunan sakin yanzu duk babu su ke yasa sarakuna wasu da suke da ita wato wani zai ce maka shekarar ta 60 wani ce shekarar sa 70 a gun baban sa ya gada tana nan ya boye saboda ba inda zaka sake samun ta in irin wannan suka kare ku shikenan wani abu na tarihi mu wannan kuma an gama da shi ba ka sake samun ba wani lokacin ma irin wannan sai dai yara yanzu sun je sakandare ko jami'a ma aje a gayyato su a ce ga irin textile din da muke da shi da al'ada ko a sa a museum shikenan mun zama tarihi wasu sun zo sun hana mu da sun dauke mana ba ina sukan harkar kasuwanci bane wannan amma abin nan mu namu tamu damar ta mu zama wani abu mu ma mai kasuwanci an fuske ta daga wurin mu mun koma yaransu da ya kamata ya zama mu ma mun tashi tsaye muna yin namu abubuwa din yadda insha Allah kuma kowa zai fa'idanta me nake cewa ghazl ne ya fi da mu zuwa wannan ko yawa tazilu ghazlan Aisha tana kadi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gyara yana dinke takalmi shine khasf yakhsifu na'la yana dinke takalmi zaka yi dinke takalmi yanzu illa ta lalace yanzu mafi yawan takalmi daga yatsinki yana sike nan an yadda shi a kofa zai ka sayo wani sai ya ta kashewa kuma akwai damar da wani in kai masa dinkin nan ma ya sake sabuwa dawowa sabo kenan saboda da ba dinkin in aka yi masa dinkin da in muka sayo takalmi sai an je an yi rawan kafin musa ko ba ka muke ba da amma yanzu duk an daina kana sawa kuma yana tsinki ya ce a je a sayo wani kun san wani abu jiya nake karanta wani bawa Allah mai sanin economy yake faɗi a shekara ɗaya yanzu mu a Najeriya muna importing muna shigo da takalma sau miliyan uku sawu-sawu kafa miliyan uku a shekara daga China kafa miliyan uku duk shekara za ta shigo ina irin abin nan industries namu ko da local za ka ga a kasuwanni da na san yanzu a Kaduna na san a kasuwar bacci lokacin muna sakandare har muna zuwa wurin kaga ana kokarin yin wani abu samari da muka yi hutu muka zauna a nan ka koyi yadda za a dinkin takalmi kuma suna da kokari sosai mafi yawan takalma su suke yanzu a Kano ma na san ana yi akwai wurare da yawa ana yi to amma waɗannan abubuwan suna nema su kashe wannan sai kaga mutane sun fi son dan waje akan wanda muke yi a gida wannan shi ake so mu dage don Allah mu daina yanzu in ka lissafa kafa sawu miliyan uku idan kowanne dubu uku ake sayarwa ka lissafa nawa ne wannan kuma duk kuɗin mu ne fita ta gurin su wanda da mun yi boostin namu industries din ta wannan bangaren an koya ma samari yau a ce yanzu abin nan kudu kullum ina fata Allah mu yake hore mana entrepreneurship mai karfi a wannan gari yadda za mu dogara samarin mu su samu abin da za su riƙe rashin aikin yi ya mana yawa musamman a nan garin fiye da sauran wurare kuma ba don koma ba zan ce duka lalaci ba ne akwai samari yanzu masu ƙoƙarin da kana sa su a hanya su yi wani abu na sana'a za su yi to amma ba a samu babu ƙarfafawa daga waɗanda suke da damar su yi in za a samu abu da waɗannan irin industries ɗin na yin takalma da makamantansu za a samu wanda za su yi a samu wani ya buga ƙirjinsa ya fara insha Allah sai a ƙarfafa masa sai a samu a yi yanzu duk wanda ba wani tebur ne da shi ba ko shago ne da shi ba shikenan haka ki ba shi da wata harka kuma ta kasuwa yanzu sai yan kaɗan wannan faɗakarwar tana da amfanin a ce wata ran mu tashi da Allah mu zabura don mu koma aikin hannu ɗin nan samari ba kowa ne zai iya yi karatu a ce ya samu aikin gwamnati ba ko aikin kamfani wannan abun ba zai yiwu ba dama yana da wahala ballantana yanzu da can lokacin su sardauna da suka ga wahalar aikin yara suna makaranta ma a Iskandariya za a je duk an kama musu an kai su an hada su da kamfanonin da zasu in sun gama zasu tafi shi yasa manyan mu da yawa a arewa iya Iskandariyan nan da sun gama amma har yanzu kaji turancin su irin turawa da da basira da kwarewa da sauransu amma saboda sun samu training mai kyau mu yanzu an samu wani ya gama jami'ar tuba turancin ma mai kyan ya gama menene ya gama me kuma ya dawo ba aikin da zai kuma ya ki yaje ne mu sana'a da zai shi ya zauna su in bai samu aikin gwamnati ba to haka za a rayu yaje ya wanke hannunsa goma ya tsoma biyar kullun da kwanansa a cikin gida ba jin nauyi yadda uban yake shan wahala ya samu bai damu ba ba abin da zai yi a gidan illa ya tafi majalisa sai ya hira ya dawo kuma ya ci abinci in ba a bashi bai kunkuni wanda ko turawa ne idan mutum ya kai shekara 25 ya gama jami'a yanzu bature zai kori mutum daga gida ya tafi can ya je neman rayuwarsa amma mu nan sai mutum ya zama yayi shekara 25 ayi masa aure da shi da matar ana ta ci da su sai ya zo yaya uku uban sa ne ke ta ci da shi shi kuma ya samu aikin ba ruwan sa ma da daukar nauyin gidan gaba daya wannan ba duka ne halin ba kawai dai sura ce akan yi irin wannan nake nufi yawa ba duka bane akwai dai na kirki sosai kuma ana kokari Allah mu dauke kara mana kokari ni dai ina jan hankalin mu daure mu ja hankalin samarin mu dan Allah a koma sana'a a koma sana'a halin da zamu shiga nan gaba a rayuwa yana bukatar dogaro da kai mai karfin da idan ba mu samar wa kanmu mafita ba to haka zamu zauna da sace-sace da haurawa gida da shan kwaya da zinace-zinacen nan da me saban Allah ya yawa Allah madauki ya dauke rahama a cikin al'umma ai ta shiga tashin hankali kuma sannan ba a samu abin da za a yi ba in ku aka shiga sana'o'i to Allah madaukaki zai sa mana albarka a abin da muke nema Allah kuma ya kara mana albarka mu samu inda zamu tsaya ko cikin zance Abu Hurairah ne haka ne na اي نا عائشة كيفو وأرق مرة وهو عند عائشة يخسف نعلا وهي تغزل غزلا فجعلت تبرق عسارير وجهه سي اللنقنا فاتر من ذن الله صلى الله عليه وسلم كلي عسارير الوجه هو لنقنا نفاتر فسكر من ذن الله صلى الله عليه وسلم جعلت تبرق سي ترك اين هسكي سي ترك اونك الكلي ga gumi in ko gumi yazo mun ga abin nan ruwa ne to kuma sai ya rika kyalli fuskar kai ka dauka wani abu mai haske ake zubawa a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji Aisha lokacin yana wannan aikin gumi yana fitowa a fuskar kyalli take yi kai ka dauka wani abu ne wato na sama yake gudana kamar wato abin nan ruwan sama na zuba gashi nan kamar da zata faɗa mana a baitoci tabruqu asariru wajhihi lungunan fuskarsa suna haske falamma ra'athu buhitat yayin da ta ga haka indahashat shine ma'anar buhitat ta shiru ta rasa abin da za ta ce saboda mamaki da ta ga haka Aisha radiyallahu ta'ala anha wa qalat sai take cewa wallahi law ra'aka abu kabirin al-hudhali da abu kabirin al-hudhali zai ganka la'alima annaka ahqqu bi shi'rihi min ghayrika da ya gane cewa kai ka fi cancantar abin da ya faɗa na baitoci na waka fiye da wani wanda ba kai ba wanda aka gaya ma wannan baitoci shi Abu Kabirin al-Hudhali mawaki ne da ya kalli wani mutumi yake yaba shi akan kyallin fuskarsa shine Aisha take cewa ai da ya ganka kuwa da ka fi wancan din cancantar a gaya maka wannan baitoci to sai ta kawo baitocin guda biyu mun gane ne zancan ko guda ɗaya ne kai ko shine وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل وإذا نظرت إن كيدوبي إلى أسرة وجهه ذا لنقول أنفسكسا شنو أسرة الوجه برقت ذا سلك الكلي دولكية كبرق العارض كمر والكية الجاجمالي شنو العارض هذا عارض ممطرنا ko surat al-ahqaf yau arid ana nufin abin nan gajimare yau kabar al-arid al-mutahallil kai ka dauka gajimare ne lokacin da yake walqiyarsa yana haske shine mutahallil yana haske haka fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha take siffanta ta a wannan baiti kamar da yake cikin tahdhibu tarihi dimashq na ibnu asakir to mu tsaya nan
minti 59 har sun cika. Insha Allah darasi ne gaba har zamu ƙara sai abin da ya shafi wannan siffofin sa na halitta, sai kuma mu yi magana akan siffofin sa na ɗabi'a. Shi ne ai a gaba ko? Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja, Allah ya ƙara masa salati, Allah ya ƙara mana koyi da halinsa, Allah ya ɗora mu akan tafarkinsa, Allah ya haɗa mu da shi, Allah ya tashe mu a cikin zumurarsa, a cikin al'ummarsa, a cikin mabiyansa, a cikin waɗanda za a buɗe masa ƙofar aljanna ya shiga su bi shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da suka rasu, Allah biya kowa buƙatunsa na alheri, Allah ya sare mana abin da ya ƙuntata, Allah ya taimaki shugabannin ƙasarmu akan dukkan abin da zai amfani al'umma, Allah kada ya bar su da dabararsu, Allah kada ya bar su da shawararsu, Allah ya taimake su akan kintsa abubuwa na wahalhalu su kauce, al'umma su samu natsuwa da kwanciyar hankali, Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.